This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodayo shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 18 ga watan Yulin shekarar 2015. Da fatan masu bukukuwan sallah suna yi cikin kwanciyar hankali. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar da kasashen duniya suka kulla makon jiya da ya buƙaci Iran ta daina haɓaka makaman nukiliya ta yi abin da babu wadda a baya ya yi haka. A Iraki, jami'an ƙasar suka ce mutane 115 ne suka hada da mata da yara suka halaka sakamakon wani harin ƙunar bakin wake da mota da aka kai a lardin Diyala. An sake bude shagunan zamani da ake kira Westgate da ke Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, shekaru kusan biyu bayan wani mummunan harin ta'addanci da kai kanka ta farin dandalin kasuwancin.
To, a Najeriya har yanzu wasu rahotanni na nuni da cewa ana ci gaba da sauraron gidan rediyon nan na Biafra da ake zargi da yaɗa kalaman ɓatanci da tunzura mutane, duk da cewa hukumomin ƙasar sun ce sun rufe gidan rediyon.
Sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon ta Biafra ya furta a lokacin wani shirin gidan rediyon da safiyar ranar Asabar, kamar yadda na saurara, ya musanta bayanan jami'an gwamnatin Najeriya.
To, idan an biyo mu a cikin shirin za a ji mai hukumomi za su ce game da hakan. Yau 18 ga watan Yuli rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar da aka haifi tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu, Nelson Mandela. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar da aka kulla makon jiya da ya buƙaci Iran ta daina haɓaka makaman nukiliya ta yi abin da babu wadda a baya haka na hana Iran samun makaman nukiliya. A cikin jawabi da yake gabatarwa na mako-mako a ranar kowace Asabar, Mr. Obama ya ce Iran ba za ta keta sharuɗan yarjejeniyar ba domin an tsara matakan bincike sahihi kuma na ƙwaƙwaf. Ya ce idan har Iran ta kasa cika alkawarin da ta yi na jigilar kayayyakin nukiliyar ta zuwa kasashen waje nan da nan, za a sake maido da takunkumin kare tattalin arziki da suka durƙusar da tattalin arzikinta. Mr. Obama ya ce ba tare da an kulla wannan yarjejeniya ba, duniya za ta fuskanci kasadar fadawa wani yaƙi a yankin da ke fama da rikici mai yawan gaske. Tun da farko a yau Asabar, shugaban malaman Iran Ayatollah Khomeini ya ga 'yan ƙasar a sallar Idi a Tehran cewa yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da Amurka da ƙawayenta kan shirin nukiliyar ba yana nufin za ta haɗa kai da su ba ne kan wasu batutuwa daban. Jawabin na Mr. Khomeini ga 'yan ƙasar an nuna shi kai tsaye ta talabijin a yayin da ake bukukuwar sallar azumi. Mr. Khomeini ya ce yarjejeniyar kawo ƙarshen haɓaka makaman nukiliyar wadda zai sa a janye takunkumin karya tattalin arziki mataki ne na ba safai ba a mu'amalarta da Amurka. Ya kira Amurka a zaman ƙasa mai girman kai, ya ƙara da cewa har abada Iran ba za ta durƙusawa abin da ya kira matsin lambar maki ba. Jiya Juma'a, ƙasar Saudiya ta tura ministan harkokin wajen ƙasar ta Adil Al-Jubair zuwa fadar shugaban Amurka ta White House, inda ya samu tabbaci kan shirin na nukiliyar daga shugaba Barack Obama. A Iraki, jami'an ƙasar suka ce mutane 115 ne da suka hada da mata da yara suka halaka sakamakon wani harin ƙunar bakin wake da mota da aka kai a lardin Diyala, a ɗaya daga cikin munanan hare-hare da ƙungiyar ISIS ta kai tun bayan da ta kama yankin ƙasar mai faɗin gaske. Fashewar da ta auku jiya Juma'a a wata kasuwa a garin da ake kira Khan Bani Sa'ad ya kuma jikkata kusan mutane 170. A cikin bayanan da jami'an 'yan sanda suka bayar lokacin da suke magana da manema labarai bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai. Mutane masu yawa sun hallara kasuwar ne a ci gaba da bukukuwar sallar azumi lokacin da fashewar ta auku. An ba da rahotannin cewa fashewar ta rusa gine-gine masu yawa, kuma ana jin akwai mutane da rushewar gine-ginen ta rutsa da su, da wato harin kuma ya bar tituna cike da baraguzai. Jami'ai suna ci gaba da aikin ceton waɗanda ake jin faduwar gine-ginen ta rutsa da su. Kakakin majalisar dokokin kasar Salim Al-Jubairi a yau Asabar yace wannan harin ya tabo mummunar sabanin aqida. Ya ce gwamnati tana daukar matakai na hana ta'addancin da kungiyar ISIS wacce aka fi sani da lakabin Daesh wajen wargaza tsaro a yankin Diyala. Wakilin majalisar dinkin duniya Jan Kubis ya kira harin da cewa ya kauce duk wani tunani na mutumin da ya waye. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari a shafinta na Twitter, tana mai cewa ta auna harin ne kan mabiya masabar Shi'a. An sake bude shagunan zamani da ake kira Westgate da ke Nairobi babban birnin kasar Kenya shekaru kusan biyu bayan wani mummunan harin ta'addanci da aka kai a katafarin dandalin kasuwancin kuma yan kwanaki kamin ziyarar da shugaban Amurka Barack Obama zai kai kasar. Yau Asabar aka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano nakiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi. Rahotanni suna nuni da cewa kalilan daga cikin ma'aikatan da suke aiki lokacin da aka yi waccan harin suka dawo bakin aikinsu, yayin da ƴan kasuwa suka bayyana kwarin gwiwar cewa kasuwar za ta sake farfadowa fiye da da. Amma mazauna unguwar da shagunan suke sun bayyana shakkun cewa sabbin matakan tsaron da aka dauka za su iya kare lafiyar masu zuwa hada-hada. A ranar 21 ga watan Satumba shekara ta 2013 ne mayakan Al-Shabab suka farwa kasuwar da Gurneti suka kuma bude wuta da bindigogi kan ma'aikata da masu sayayya. Kama ka karshen kawanyar da suka kai kan kasuwar mutane 67 ne suka halaka. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mayakan Kurdawa da kwararru kan tafarkin makamai sun ce mayakan kungiyar ISIS sun yi amfani da makamai masu guba a Siriya da Iraki kan mayakan na Kurdawa. Kungiyoyi masu cibiya Birtaniya guda biyu waɗanda suke gudanar da bincike kan hare-haren sun fidda sanarwa ta haɗin gwiwa, suna masu cewa mayakan ISIS sun auna mayakan Kurdawa da makamai masu guba a ranakun 21 da kuma 22 ga watan Yuni. Hakanan kuma sanarwar da suka ba da labarin cewa hari shigen waɗancan da take zargin ISIS ta kai kan wurare da suke hannun mayakan Kurdawa arewa maso gabashin lardin Haskin a Siriya ranar 27 ga watan Yuni suka kai wannan harin. Waɗanda suka gudanar da binciken suka ce makaman da aka harba kan mayakan Kurdawa sun sako guba mai ruwan ɗorawa da yake haddasa zafin ido da hanci da kuma makogoro da kuma gurgunta mutum da amai idan aka shaki gubar na lokaci mai tsawo. Wanda suka kamu da waɗanda suka guba ta harba an yi musu jinya nan da nan cikin gaggawa kuma babu wanda ya mutu sakamakon haka. Haka nan masu binciken sun ce mayakan Kurdawan sun kama na'urorin rufe fuska domin garkuwa daga guba a hannun mayakan na ISIS wanda yake nuna cewa a shirye suke domin kai hare-hare da makaman guba. Rundunar sojojin ruwan Amurka a yau Asabar din nan ta bada labarin cewa sojanta da aka harba kwanaki biyu da suka wuce a wani ofishin daukan sojoji a garin Chattanooga a jihar Tennessee ya rasu, wanda yanzu hakan ya sa adadin waɗanda suka mutu a harin ya kai da aka kai kan ofishin zuwa 5. Hukumomi suka ce Muhammad Yusuf Abdul Aziz dan shekaru 24 da haihuwa na garin da ake kira Hickson a jihar ta Tennessee ya bude wuta a wani wurin daukar sojoji a Chattanooga, sannan ya tuka mota na nisan mail masu yawa zuwa wata cibiyar sojojin wucin gadi na ƙasa da kuma na ruwa inda ya harbe ya kashe sojoji hudu ya jikkata sojan ruwa daya.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Najeriya na cewa har yanzu ana ci gaba da sauraron gidan rediyon nan na Biafra da ake zargi da yaɗa kalamai marasa daɗi da kuma tunzura mutane, duk da cewa hukumomin ƙasar sun bayyana cewa sun rufe gidan rediyon. Daga Lagos, wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
People are listening to this very gospel this evening and they should. They say we don't have money, but somehow we are the number one radio station in the whole world. They say we are not journalistic. I'm not a journalist. I agree with you. But we have something you don't have. Truth. That's why Radio Biafra is today number one trending in the whole world. number 1.
Kamar yadda aka ji wannan kadan ne daga cikin shirye-shiryen gidan radio Biafra da ke yada shirin sa akan internet da kuma radio satellite ko tauraron dan adam ga kasashen duniya da nufin farfado da akidar haramtacciyar kasar Biafra daga cikin Najeriya. Sai dai a jawabin ta ga manema labarai jim kadan bayan ta gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari a makon da ya gabata, babban director ma'aikatar yada labarai ta kasar ta ce an dakile ayyukan gidan radio wanda tace yana yada labaransa ne ba tare da izini ko lasisi daga gwamnatin Najeriya ba. Bayan kwana biyu kuma babban director hukumar kula da kafafen sadarwa musamman gidajen radio da television NBC Mr. Emeka Mba yace jami'an tsaro sun kama tare da kwace na'urorin da masu yada shirye-shiryen gidan radio ke amfani da shi wajen yada farfagandar nasu. Sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan radio ta Biafra ya furta a lokacin wani shirin gidan radio da safiyar ranar Asabar kamar yadda na saurara, ya musanta bayanan jami'an gwamnatin Najeriya inda yace suna yaudaran shugaban kasa ne kawai, amma babu wanda ya kama su kuma ba a kwace na'urorin su kamar yadda aka yi ta farfaganda ba. Yana mai cewa radio su za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta domin fadakar da al'ummar kabilar Ibo game da cin zalin da ake musu a Najeriya, tare kuma da ganin cewa an farfado da kasar Biafra.
But yesterday, you know, I was very worried about the provocation of Nigerian government about Radio Biafra. So I asked myself, why are these people so perturbed that they keep on chasing shadow?
Naji ta bakin wani kwararre a harkar sadarwa a Jami'ar Bayero, Dr. Abubakar Alasan, ko jami'an tsaro ko ma'aikatar yada labarai ta kasar tana da iko da kuma fasahar ganin cewa ta dakile ayyukan gidajen radio irin na Radio Biafra? Sai yace,
a Najeriya gwamnati ne take licensing din masu sai da kayan satellite da sauransu. Sai a gaya musu cewa tunda wannan station din suna broadcasting ne to mutane, wanda ya sai da wani satellite component yake da wannan channel din to wanda za su da shi, dama yana cikin NGC code wannan abu. To enforcement din ne kawai zuwa na internet ne, saboda sai ka samu internet host din wanda suke hosting website din, su ne za ka iya cewa da shi take down. Kuma da ga dalili. In dai a Ingila suke, to sai dai Najeriya su engage lawyers a Ingila abinda suke yi. Saboda ba wata ƙasa hai ta yadda da tunzura mutane su yi bore su ta waye kashe-kashe. Ba wata ƙasa da dokokin da suke da wannan.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko hukumar NBC za ta samu nasarar hana gidan radio na Biafra yaɗa shirye-shiryen sa musamman ganin cewa ana watsa shirin ne daga ƙasashen ƙetare, ba a Najeriya ba kamar yadda hukumomin Najeriya ke faɗi. Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To a gaida baban gida Jibril, dangane da wannan batu a zannan na tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kula da gidajen radio da talabijin na Najeriya, wato NBC, Malam Awwal Salihu kenan, wanda ya jaddada cewa tuni suka rufe gidan radio ana ji ne kawai a kan kafar internet.
Wato lokaci ana jin sa, to ban san ta inda ake ji ba, amma kafin mu hirar nan da kai, bai fi minti biyu ba kafin mu hirar nan da kai, na yi magana da daraktocinmu ma da suke Enugu da wayanda suke Port Harcourt, inda dai abun ya fi tsanani, kuma duka muna nan ana ta dubawa ta bincika hanya, amma ina tabbatar maka ba sa aiki.
Akwai kuma rahotannin da ke cewa ana samun su ta kafafen wato internet, kamar me zaka ce game da wannan shi kuma?
Eto, ka san hanyoyin da dama suke shigowa kasar, manya-manyan hanyoyi guda biyu ne ko uku. Na farko suna shigowa ta satellite. To kuma masu kamfanin satellite ba su so yi amfani da kamfaninsu don kawo tashin hankali da rudami a wata ƙasa ba. Sannan kuma ba su so yi amfani da kamfaninsu wajen satan hanya na yin amfani da gidan radio ko talabijin ba. To kaga ba su yarda da wannan ba. Don haka mun kai ƙara gare su, mun kuma nuna musu ga abin da wannan mummunan gidan radio yake wa ƙasar nan, muka kuma buƙaci a matsayin gwamnati cewon su soke su, kuma sun soke su ne. So ba a samun su nan. Internet shi ma muna nan muna aiki a kai, kuma shi ma za a daina jin su ko daga internet ɗin ma kwanan nan. Dan abin da ya rage shi hanya da ake bi na cire mutum daga internet ya dan fi tsawo, saboda ka san internet fage ne na yanci, inda kowa zai yin abin da ya dama. Amma kowa internet din ma ba gurin da wata ƙasa za ta yi amfani da wani abu da zai kawo hargitsi da tashin hankali da zubar da jini a wata ƙasa ba, wanda kuma abin da wannan mummunan gida zai da yake kokarin ya jawo mana kenan. Babban abin damuwa shine shi radio wato shine kaman abin da al'umma suka fi sauraro. In kana son ka samu al'umma, to in ka samu radio, to ka samu al'umma. To da suka shigo maimakon ma in suna son su kafa gidan radio ne, su zo su samu gwamnati su ce to muna son mu kafa gidan radio don mu yi aiki. In ya so ma suna son su soki gwamnati ne da gidan radio, su za su iya sukan gwamnati don gwamnatin demokradiyya ce muke ciki. A'a, sai suka saci hanyoyin da suke amfani da su. Kaga wannan ma kare doka ne, ba ƙasar da za ta yadda a shiga a saci hanyoyi don a yi amfani da su. Sa'annan kuma irin abubuwan da suke faɗa ba abu ne da ya kamata a ji shi a radio ba, saboda zage-zage ne da ɓacinci da ƙarerai wanda ko san ƙarya ne ake yi. To kaga abin da ya sa kenan ya zama na ma har aka damu da su ta hanyar gidan radio, har aka ƙoƙarin a ga cewa an daina jin su gabaki ɗaya.
Malam Awal Saliu kenan na hukumar NBC a Najeriya. Ta yau 18 ga watan Yuli, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar da aka haifi tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela. To ko waɗanne irin ayyuka akan gudanar domin girmama wannan rana? Dr. Abdullahi Yusuf, mazaunin birnin Pretoria ne a ƙasar ta Afirka ta Kudu, ya kuma mun ƙarin bayani kamar haka.
Okay, wannan rana ana ba ta muhimmanci sosai a nan ƙasar Afirka ta Kudu. Kamar kusan ko ina ana akan yi kira ga duk wani ɗan Afirka ta Kudu ya girmama wannan rana, kamar yadda shi marigayin ya yi umarni cewa a kudu wannan rana kowane mutum ya sadaukar da mintuna 67 yayi wani aiki da za a taimaki jama'a, haka nan ko aikin gayya. So kamar a nan kusan ƙungiyoyi haka da ko ina kamar ko jami'o'i da sauransu sukan yi kira ga jama'a kuma su yi tanaji na musamman don wannan rana. Za ka ga ma'aikata da baki ɗaya kowa za su fita su samu ko wani gidan marasa galihu hakan nan don su ba da gudunmawansu na mintuna 67.
Yanzu kamar a nan Afirka ta Kudu akwai wasu alamu da ke nuna cewa mutane suna sanu ko kuma sun farga da yau wannan rana take?
Eh, haka ne. Wai wannan rana a yau rana ne da aka keɓe na hutu ga baki ɗaya a ƙasan, inda rana aiki ne za a kowa ne za a ba shi daman da zai je wani aiki yanda zai ba da tashi guduma. Kamar a jami'anmu ko wani shekara kamar ana sati biyu ko uku za a dinga aika saƙonni. So akan samu kamar wata makaranta haka ko firamare ko wata gidan marayu sai a je a ba su gudunmawa. Kamar wannan shekarar an zaɓi wata makaranta ne a wata ƙungiyar marasa galihu za a je a yi mata fenti hakan nan. Za ka ga har da shugaban jami'a da manya-manyan jagoyin shugabannin jami'a duka za su je su na rana ne da ake ba ta muhimmanci. So in ka kunna talabijin da rediyo a nan duka za ka ga ana maganan Mandela Day suke kira yau 18 ga watan Yuli.
Dr. Abdullahi Yusuf kenan, wani mazaunin birnin Pretoria a ƙasar Afirka ta Kudu. Ta yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11 ne na safe da minti 17 a nan birnin Washington DC, wato ƙarfe 5 kenan na yamma da minti 17 a birnin na Pretoria da ke Afirka ta Kudu. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Haruna Muhammad Katsina, Ya'u Adamu da abokansa, da mai nasara Funtuwa, da malama Safara'u Zamani Almajirawa Malumfashi sun yi tambayoyi daban-daban kan tashi wanda akan yi a ƙasar Hausa a lokacin azumi. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin bayani a kan jihar da tafiyar mutane da kuma wacce tafi ƙarancinsu a Najeriya. Mai tambaya Musihinu Sani Tsafi. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin tashi wanda akan yi a lokacin azumi a ƙasar Hausa. Idan masu tambayar na saurare, ga malamin tarihi Dr. Salisu Balla da ke cibiyar Arewa da ke garin Kaduna zai ba ku ansa.
Tashi a ƙasar Hausa za a iya cewa wani abu ne wanda marubuta ba su rubutu a kan shi da yawa ba. Amma an samu wasu rubuce-rubuce a wasu kananan littattafai da kuma wayansu daga cikin kaɗan daga cikin manyan littattafai. Misali akwai littafin Hausa Customs wanda Ibrahim Madauci da Yahaya Isa da wani malam Bello Daura suka wallafa. Sun yi bayani a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi tashe da kuma lokacin da ake yin sa. Sannan akwai wasu malamai na tarihi da suke bayani su ma akan abin da ya shafi tashe. Shi dai tashe game da bayanin da yake zuwa mana wani abu ne wanda ake na gargajiya da ya shafi al'ada wanda aka jima ana yin sa a yankin kasar Hausa, kuma ana yin shi ne lokacin da watan azumin Ramadana ya kai 10 da shi. A ranar da watan azumin Ramadana ya kai 10 da shi, za ga mutane daban-daban kama daga yara kanana maza da mata ni lokaci ma har da manya sukan sa kansu a kungiyoyi haka daban-daban. Mata da maza kanana sukan shiga cikin gidaje su yi wasanni don nuna murnar cewa Allah ya sa rayuwarsu ta kai an samu sun yi azumi 10 a cikin watan Ramadana. To shi da shi kalmar ita kanta tashen wasu sun yi bayani suke cewa ainihin abin da ake nufi da tashe ai ma'ana a yi wani abu da zai sa shi mutumin da ke azumi kada ya shagala ya tashi cikin dare ya ci gaba da ayyuka na ibada, kada ya shagala ya dan dinga dan salloli yana dan yin wasu abubuwa da za su sa ya samu kusanci da Allah. To shi ne aka ce daga tashi din nan sai aka maida shi koma tashe. To wannan fahimta ce ta wasu malamai. Sannan asalin tashe kamar yadda malamai suka bayyana ya nuni da cewa ya samo asali ne daga abubuwa guda ɗayan biyu. Abu na farko shi ne zuwa musulunci, shi an nuni da cewa tun wannan lokaci ake yin tashe. Dalilin kuma da ya sa yin tashen saboda kasancewar wato wata Ramadana a wannan lokaci idan ya shiga ya kai 10 ga wata sai aka fito da wani abu da ake kira tamfiliya. Tamfiliya kuma a kalmar Larabci ana nufin wato kamar wasan kwaikwayo kenan, wato drama. To sai a yi wani abu wanda zai alakanta ga za a cusa wata fahimta a ciki da zai sa mutane su gane cewa ana so a faɗakar da jama'a ta fuskar wani abu da yake wakana a cikin al'umma. Wannan mai kyau ne yake faruwa, ake so a inganta shi. Wannan abu ne mara kyau, ake so a nuna munin abin don a bar wannan abu. Saboda haka sai ya kasance ana yin shi bisa kamar tamfiliya a koya ma yara ƙanana mata ne ko maza, sannan sai su shiga gidaje suna yi don a ba su ɗan abin hasafi wato na sadaka. Shi tashi ba a yin shi haka kurin a tashi. Idan an yi shi aka yi shi a burge mutane a sa musu nishaɗi, idan an sa musu nishaɗi su kuma su kallako abin hasafi su ba mu waɗanda suka yi wannan abu. Wasu kuma suka ce a'a ai tun kafin zuwan musulunci ainihin a wasanni kala-kala daban-daban da mutane suke yi. Amma kaga wannan magana na farko za ta fi ƙarfi saboda mai saboda tashen ba a yin shi sai wata Ramadana ya kama ya kai 10. Shi kuwa azumin wata Ramadana ai kaga yana daga cikin shika-shikan musulunci ne. To shi yasa wasu suke cewa a'a tun farkon lokacin da musulunci addinin musulunci ya zo kasar Hausa ake yin tashe a kasar Hausa.
To watakila shi awal England geographer zai so ya san shin a kasashen Larabawa koko sauran kasashen musulunci ana wani abu mai kama da tashen koko dai a kasar Hausa aka kirkiro tashe lokacin azumi.
A sauran kasashe ba tashe suke yi ba. Ba su da wani abu da ya shafi al'ada irin na tashe. Amma sukan yi wasu dan abubuwa haka na gayyatar mutane shan ruwa da wasu abubuwa da haka. Mata sukan gayyaci mata ƴan uwansu, maza sukan gayyaci maza ƴan uwansu. Saboda na samu na je wasu kasashe kamar Misra haka da a lokuta da ya shafi irin waɗannan lokuta na azumi ba sa yin irin waɗannan, amma sukan gayyaci baki su zo su taya su shan ruwa.
To na katsaika kana bayani game da lokacin da ake tashi da sauran abubuwa da lokacin da ake kammala, ko za ka daɗa bayani ma masu saurari?
Yawwa, shi tashen nan akan fara shi daga 10 ga wata na Ramadana, lokacin watan azumin Ramadana. Sannan kuma ba a daina shi har wasu ma sai ya kai ma ƙarshen watan. akwai abubuwa da dama da suka akan fito da su. Misali ma akwai tashi da manya masu kai aje kasuwanni, aje irin matattara jama'a kamar tashin mota da sauran abubuwa makamantan waɗannan, ana nuna musu wasu abubuwa na kaman da zai ba da dariya da cusan nishadi a cikin mutane. Kuma shi tashin nan kuma yakan akan yi shi don faɗakarwa, akan yi shi don nishadantarwa, kuma tashin akan yi ne don gyara tarbiyyar rayuwar malam Bahaushe. Akan shigo da wasu abubuwa muhimmai wanda zai daidaita al'adar malam Bahaushe. Maimakon ya kasance an shigo da wasu abubuwa munana, sai kasance a abin da ake so, ana so mutane su fahimci wasu abubuwa don gyaran rayuwarsu. Ana so ya koya musu ladabin cin abinci, ladabin taimakon junansu, da illar wasonsu a tsakaninsu. Kada a kawo abinci wani ya wawushe ya bar ɗan'uwan shi, kaga babu yawantaka kenan. Duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da tashe ke koyarwa ta fuskar ainihin abin da ya shafi al'adar malam Bahaushe.
To doctor, ka san wasu kan ce akasarin abubuwa masu kyau kuma suna tafi da wasu abubuwan da ya kamata a dan yi wa kuskurima. Shin a dangane da tashe akwai wani abu da ya shafi kamar bid'a da ake ganin kamata yi malamai su ce wani abu, koko suke ce wani abu akai da ke buƙatar gyara ko wani abu haka?
To akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara. Misali kaga kamar yanda za a je a ce, misali a ce ana kiɗa ganga ana ihu, kaga wannan ba daidai ba ne. Kamata ya ji misali a ce akwai, misali a ce tunda azumi ne, a kawo wasu abubuwa da za su tusa mutane tsoron Allah a cikin zukatansu, da kuma abubuwan da za su nuna taimakeke ne a tsakanin al'umma. Mana kaga ana koyar da yantaka kenan na musulunci. Amma sai a wayi gari, misali a ce ruwa ne ya yi shiga irin ta dodo don a ba mutane tsoro, ruwa ne shaɗantar da su, ko a yi shiga irin ta banza mara kyau haka, ko shiga irin ta mahaukaci. Kaga duk wannan abu ne wanda yake buƙatar gyara da sauran abubuwa makamantan waɗannan.
Sai kuma amsar tambaya kan jihohin da suka fi yawan jama'a da kuma waɗanda suka fi ƙarancinsu a Najeriya. Idan mai tambayar na kusa, ga abin da ya sauƙaƙa. To Malam Husinu, kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta kaddama kan wannan batu. To amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano, mai jimlar mutane miliyan 9,383,682. Ta biyu ita ce jihar Legas, mai yawan mutane miliyan 913,534. Ta uku ita ce jihar Kaduna, mai adadin mutane miliyan 666,562. Ta hudu ita ce jihar Katsina, mai yawan mutane miliyan 5,792,578. Bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi ƙarancin mutane. Ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa, mai mutane miliyan 1,703,358 kawai. Jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce Nasarawa, mai jimlar mutane miliyan 1,863,275. Ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ebonyi, mai mutane miliyan 273,501. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Kamar Allah a gaida ka Almasi Garba, sai a mana afuwa ba za mu samu daman kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda ƙarancin lokaci. Amma can anjima da dare za mu sake dawowa ɗauke da wani sabon shiri da ikon Allah. Yanzu a madadin Sahaba Aliyu Imam da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Yemi da ya bada umarni, da injiniyan mu Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.